نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا اسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين، وعنه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوة ومن يمتشي نرى نرى السبر يو أشرين دتقس قوتا جماد الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1430 daidai, wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan 5 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako, a inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Zainuddin Ahmad ibn Abd Al-Latif الزبيدي المتوفى سنة 93 وان دي بردوني هجرا منذ صلى الله عليه وسلم نادي شكرا تريتا قد دتسئن دأكو وانا كمشيني درسم نتسئن دأكو. حديث سعد بن أبي وقاص دا حديث عمرو بن أبي أمية الضمري دا حديث المغيرة بن شعبة dukkaninsu suna magana akan almasu alal kuffai. Shi yasa Imam al-Bukhari ya ambato su a ƙarƙashin wannan babi, babul masi alal kuffai ne, babin shafa akan kuffi guda biyu. Hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa: an Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu an annabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu masaha alal kuffain. Daga Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya kara masa yarda, daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa akan kuffinsa guda biyu. Wa anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma sa'ala Umar an zalika, Abdullah ibn Umar ya tambayi mahaifinsa Umar dangane da hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, fa qala, sai Umar radiyallahu anhu yace: na'am, haka abin yake. إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. إذن هر سعد يباك ونلا باري ونا حديثي لقاء النبي صلى الله عليه وسلم توكد ماك تنبيوني دنجن دولنا الحديثي. حديث نبي حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على الخفين. عمرو بن أبي أمية الضمري الله يقال مصير دا ياغا النبي صلى الله عليه وسلم ينا شافا أكن قفي قدابي هكذا حديثي دي دقشي أمر يكي جوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامته وقفيه ناغا النبي صلى الله عليه وسلم ينا شافا أكن روى ننسى دقف قدابي حديثي نقل شيء أولا بعضهم حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناكسا كيتا ردى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أوتى تفيا أولا بلاغره فأهويت لأنزي أخفيه دين كركتا دومين إن شري متى خف سبو دابي لك قفا فنسا فقال سيما إكيتي دعهما ربدسو فإني أدخلتهما طاهرتين na shigar da su a yayin da kafafuwa na suke da tsarki fa masaha alaihima sai yayi shafa akan waɗannan kufuna guda biyu. Ibn Battal ɗaya daga cikin malamai na Malikiya kuma wanda yayi sharhin Sahih Bukhari yake cewa malamai sun yi ittifaki gaba ɗayan su a bisa halaccin shafar kufi biyu. Malamai sun yi ittifaki a ala jawazi masir khuffaini, malamai sun yi ittifaki akan halaccin shafar kufi guda biyu. Akwai ruwayoyi da aka ruwaito daga Maliku waɗanda suke nuna rashin amincewa da yarda akan shafar kufi guda biyu, sai yace wallazi istaqarra alayhi mazhabuhu jawazuhu, amma abinda mazhabar Imam Malik ta tabbata akan sa daga baya shine halaccin shafa akan kufi guda biyu. Khawarijawa kuma sai suka ce la yajuzu aslan, kwata-kwata ma shafa akan kufi bai halatta ba. Haka khawarijawa ɗan tawaye ɗan ƙunar baƙin wake suka faɗa, suka ce li anna alqur'ana lam yarid bihi, suka ce saboda babu shi a cikin alqur'ani. Khawarijawa suna kama da ɗan tatsini wajen rashin fahimtar sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa sun sha bamban da ɗan tatsini, don ɗan tatsini su gaba ɗaya ma a gurin su babu wani abu hadisi. Su kuma khawarijawa saboda sun kafirta sahabban ne shi yasa suka ga babu kuma sauran wani wanda za su karɓi hadisin su yi aiki da shi. Shi a kuwa su ma sai suka ce bai halatta ba, dalilinsu suka ce wai sai Sayyidina Ali bai yarda ya yi shafa akan kufi ba, don haka su ma ba su yarda ba. Malamai na Allah mabiya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce suna da hujja akan wannan, domin abu ne da ya shahara aka ruwaito shi daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da dama waɗanda suke tare da shi a halin zamansa na gida ko a halinsa na tafiya, suna tare da manzo sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci, kuma su ne suka ruwaito wannan shafar kufi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Cikin sahabban da suka ruwaito wannan akwai Umar ɗan Khattab, akwai shi kansa Aliyu kamar yadda zamu kawo hadisansa, akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas, akwai Abdullahi ɗan Mas'ud, akwai Al-Mughira ibn Shu'ba, akwai Quzaima ibn Thabit, akwai Ibn Abbas, akwai Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali, kamar da zamu ambaci hadisin sa, akwai Anas ibn Malik, akwai Amr ibn Al-As, akwai Abu Ayyub Al-Ansari, akwai Abu Umamah Al-Bahili, akwai hadisin Sahal ibn Sa'ad da na Qais ibn Sa'ad da Abu Musa Al-Ash'ari da hadisin Jabir dan Abdullah da na Abu Sa'id Al-Khudri da na Huzaifa da Ammar da Abu Mas'ud Al-Ansari da Jabir ibn Samura da hadisin Bara ibn Al-Ibn Azib da Abu Bakrata, haka nan Bilalu Safwan ibn Assal da sauransu da sauransu, sun ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da al-mashu ala al-kufaini. Wannan ta sa wani mai nazumi yake cewa min mata watara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baytan wahtasab wa ru'yatan wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu ومسح خفين وهذه بعض. yake cewa daga cikin irin hadisan da suka zama hadisai ne mutawatir, wato wanda suka zo da gangan kun, daga gangan kun malamai da dama, sahabbai da dama, yace akwai hadisin man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar, akwai hadisin man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna, akwai hadisan da suka zo akan ganin ubangiji innakum satarawna rabbakum, akwai hadisan da suka zo na ceto annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ranar gobe kiyama, akwai hadisin da suka zo akan dausayin manzo sallallahu alaihi wasallama da mu'minai mabiyansa mabiya sunnarsa za su sha ranar gobe kiyama shan da ba za su yi ƙishirwa bayansa ba har abada, sannan wa mashu kuffaini da hadisan da suka zo akan shafar kuffi yace wa hadhi ba'du wannan kadan kenan daga cikin hadisai mutawatir shi ta hasan al-basri yake cewa haddathani 70 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallama annahu masaha ala al-kuffain al-hasan al-basri yake cewa sahabbai 70 daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama dukkansu sun bani hadisi kan cewa manzo yayi shafa akan kuffi fajara majrat tawatur saboda haka ibnu battal yace sai wannan hadisi ya zama shi ma ya gudana a wannan magudana ta tawaturi hadisin mugirah ibn shu'ba hadisi ne da yawa kana a yakin tabuka yakin tabuka kuma ya wakana ne a shekara ta 9 bayan hijira kaga kenan wanda suke hujja da cewa ayar da tazo a cikin suratul maida ayatul wudu ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum al aya wannan aya suka ce ta shafe maganar shafa akan kuffi saukarta ya soke maganar shafa akan kuffi to kasancewar hadisin mugirah ibn shu'ba da zamu karanta da yake gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kuffi ya wakana ne a ghazwatu tabuk ghazwatu tabuk kuma sanata 90 ba'da al-hijra bayan shekara 9 da hijra akai ghazwatu tabuk bal ita ce akhiru ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam ita ce yaƙin sa na ƙarshe da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita kaga tsakaninsa da wafatin sa bai fi shekara 1 ba wannan shi yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kuffi bayan saukar ayatul wudu dan kaga ba za a ce ayatul wudu ita shafe shafa akan kuffi ba hadisin jarir ibn abdullah al-bajali wanda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bala wa tawadda'a wa masaha ala kuffayhi na ga manzo sallallahu alaihi wasallama yayi bawali sai yayi alwala kuma sai ya shafe kuffin sa guda biyu Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran al-Kufi yake cewa Ibrahim ibn Yazid al-Naqai yana cewa wannan hadisi na Jarir ibn Abdullah yana ba su sha'awa kwarai da gaske akan wannan mawdu'i saboda mai kasancewa Jarir ibn Abdullah ya musulunta ne bayan saukar suratul Maida kaga kenan ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shafa akan kuffi bayan saukar ayatul wudu ashe kaga ba za a ce ayatul wudu ta shafe shafa akan kuffi ba dan menene za a ce ta shafe kuma manzo sallallahu alaihi wasallama bayan saukar ta kuma ya shafa akan kuffi to wannan yana ba su sha'awa saboda haka hadisin mugira mutaqadda hadisin mugira mutaakhir ne hadisin mugira mutaakhir ne aya kuma mutaqaddima ce alaihi wal mutaqaddim la yansakhu al mutaakhir a kaida wanda yazo daga baya shi yake shafewa ba wanda ainihin ya fara zuwa ba غزوه تبوك اخر غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمائده نزلت بالمدينه قبل هذا سوره المائده كما تاسوكا مدينه كافين ياكين تبوك واسو daga cikin malamai fuqaha'u sun fassara fadar Allah wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum qira'atu al-khaf wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kunsan wannan aya tana da qira'a guda biyu kuma dukkaninsu mutawatirai sab'iyatan mutawatiratani sab'iyatan mashhuratani sab'iyatan cikin qira'o'i wadanda suke karbabbu a gurin musulmin duniya duka shine karanta wannan wa arjulakum din ko wa arjulikum da fatha za a karanta shi ko da kisra duk ayoyin sun zo da karatun guda biyu wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kaga sai ya zama adafi ne akan ru'usikum sai ya zama adafi ne akan mamso abinda aka ce a shafa kamar an ce a shafi kawuka a shafi kuma kafafuwa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum sai ya zama adafi ne akan wujuhakum sai ya zama adafi ne akan al-maghsul al-udhu al-maghsul gabar da aka ce a wanke ita ce fuska sai ya zama kamar ubangiji ya ce waghsilu arjulakum kamar yadda yake waghsilu wujuhakum idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kamar ya kuma cewa faghsilu arjulakum to shine wasu malamai suka ce kaga sunna sai ta bayyana ta fassara waɗannan qira'o'i guda biyu sai sunna ta nuna qira'ar fatha tana kasancewa yayin da mutum yake alwala sannan babu kuffi a kafarsa haƙƙin da kafa take da shi a lokacin shine ya wanke ta shine qira'ar wa arjulakum sannan idan har da kuffi a kafar sa to sunna sai ta nuna zai yi shafa a kanta wannan ita ce fassarar wa arjulikum da Allah madaukakin sarki ya faɗa saboda haka kaga ashe kenan shafar kuffi ya tabbata a cikin alqur'ani saboda sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ita ce take bayyana ma'anonin alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun fal-qur'anu huwa al-mubayyin was-sunna hiya al-mubayyina qur'ani shi ake bayani sunna ita ce mai bayani don haka ma imamu shafi'i yake cewa sunna ita ce take hukunta ma'anonin alqur'ani ma'anonin alqur'ani ba su suke hukunta ma'anonin sunna ba domin sunna ita ce take bayanin alqur'ani don haka ta fassara mana wannan qira'o'i guda biyu wa arju lakum yayin da ya kasance babu kuffi babu abin da za ku yi shafa a kanta a cikin ƙafafuwanku to a lokacin sai ku wanke kamar yadda za ku wanke fuskokinku haka nan wa arju lakum yayin da ya zan akwai abin da za ku yi shafa a kansa a ƙafafuwanku to sai ku shafa kaga ayar bisa balaga ta alqur'ani ta kunshi dukkan hukunce-hukuncen guda biyu a cikin ɗan taƙaitaccen bayani saboda haka hadisin Jabir yana ƙara tabbatar da cewa shafar kuffi wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ولم يروى عن احد من الصحابه انكار المسح على الخفين الا عن ابن عباس وقد روى عن علي وعائشه وابي هريره وابي ايوب باب وني وندا اكا دينغنا وانكار المسح على الخفين cikin sahabbai sai abdullahi dan abbas da ali da aisha da abu huraira da abu ayyub amma ibnu abbas wa abu huraira akwai ruwayoyi da suke nuna suna tare da sauran sahabbai wajen tabbatar da shafar kuffi imamu ahmad ibn hanbal an ce da shi ma ta qulu fi ma ruwiya an ibn abbas wa aisha wa abi ayyub fi inkar al-masjid qala inna ma ruwiya an abi ayyub annahu qala hubbiba ilayya al-ghusl fa idha dhahaba dhahib ila hadha al-qawl yati wa lam yunkir al-masha lam nu'ibhu wa sallayna khalfahu imam ahmad yace abinda aka ruwaito abu ayyub al-ansari ya fada yace ni an sanya mun sha'awar wanke kafata kaga ba inkarin shafar kuffi yayi ba amma ya fi sha'awar ya wanke kafarsa imamu ahmad yake to inda mutum zai ce mana shi ya fi fifita wanke kafa akan shafar kuffi to ba za mu yi masa inkari akan wannan ba ba tare da yayi inkarin shafar kuffin ba ya yarda shafar kuffi ma shari'a ce musulunci ya zo da shi rukhsa ce ya tabbatar da haka amma shi ya fi so ya wanke kafarsa yake to babu ruwanmu da shi ma'ana ba za mu daga masa kara ba kuma ma idan ya wuce gaba zai mana sallah za mu bi shi amma wanda zai yi inkarin shafa kuffi kamar khawarij da suka yi inkarin wannan da shi'a to ko sallah ba za mu bi su ba to shi kansa imamu malik abinda ibnu battal yake faɗa a nan yake cewa shi kansa imamu malik ba wai inkari yayi ba ya dai fi fifita wanke kafan ne saboda haka ya yarda da shafa din amma shi ya fi fifita wanke kafa wannan kuma matsala ce da malamai suka yi sabani akan ta wankin yafi ko shafa wasu suka fifita wankewar wasu kuma suka ce aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da shi da ruko da ruksa sauki da ubangiji ya sanya wa bawansa abu ne mustahabbi saboda haka sai suke fifita shafa din ga wanda ya sa kuffi a kafarsa yake buƙatar yayi shafa saboda cire kuffin zai wahalar da shi duk sanda zai alwala sai ya cire kuffi sannan ya alwala sannan ya mayar sannan in ya buƙaci sake alwala ya kuma cire kuffi to akwai wahalarwa a nan to a nan ya yi shafa ɗin shi ne aula shi ya fi dacewa kuma haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi shi ne imamu ahmad yake cewa inna tarkal masfi wa in taraka al-masha wa lam yarahu kama sana ala ahli al-bida'i fala nusalli khalfahu inda mutum zai bar shafar kuffi ya ga cewa ba shari'a bane kamar yanda ƴan bid'a suka yi to ba za mu yi sallah a bayansa ba saboda haka shafar kuffi wani abu ne da aka yi kaito ijma'i a kansa malamai ba sa tantama akan cewa wannan shine abinda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi istiqrari a kansa al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya naqalto mana magana daga ibn al-munzir shi kuma ya faɗe ta ne a cikin littafinsa al-awsat ya kiro ta daga Abdullahi ɗan Mubarak Abdullahi dan Mubarak ɗaya daga cikin malamanmu magabata yake cewa laysa fil mashi ala al-khuffayn 'an as-sahabati ikhtilaf, babu wani sabani daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama kan abin da ya shafi shafar khuffi, babu sabani anan, li'anna kullu man ruwiya 'anhu minhum inkaruhu faqad ruwiya 'anhu ithbathuhu. Ita saboda dukkan wani wanda aka jingina masa cikin sahabbai cewa yana inkarin shafar kufi, akwai kuma wata riwaya da take nuna ya tabbatar da wannan. Shi yasa Ibn Abdul Barr a cikin littafinsa At-Tamhid yake cewa la a'lamu ruwiya an ahadin min fuqaha'i salaf inkaruhu illa an Malik ma anna ar-riwayat as-sahiha 'anhu musarrihatun bi ithbatihi. Ibn Abd al-Barr, Yusuf Ibn Abd al-Barr Abu Umar yake cewa a cikin littafin At-Tamhid babu wata riwaya da aka samu daga ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu magabata ta cewa bai yadda da shafar kufi ba. Sai riwaya da ake jingina wa Malik yake tare da cewa ruwayoyi sahihai waɗanda suka tabbata suna nunawa ƙwaro-ƙwaro cewa Imam Malik ya yadda da shafar kufi, ya yadda da shafar kufi. Abinda malamai kawai suka yi sabani a kansa kamar yadda Ibn Munzir yake cewa ayyuhuma afdalu, wanne ne cikin su yafi, almashu ala alkhuffaini aw naz'uhuma wa ghaslu alqadamaini, shafa akan kufi ko kuma cire su da kuma wanke kafafuwa. Sai Ibn Munzir sai yake cewa wallazi akhtaruhu, amma ni abinda na zaba cikin sabanin su gudu wato maganganun su guda biyu, ni abinda na zaba na karkata a kansa annal masha afdalu, shafar ita tafi falala, li ajli man ta'ana fihi min ahli albida' min alkhawarij war rawatib, yake saboda sukan da yan bid'a suke yi akan shafar khuffi daga cikin khawarijawa da kuma ar-rawatib masu baƙin shi'anci. Yace wa ihya'u ma ta'ana fihi al-mukhalifuna min as-sunan afdalu min tarkihi, a riƙa raya abinda magabta suka saba na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, raya wannan ya fi barinsa. Saboda haka ne ma malamai za ka ga suna ambaton shafa akan kufi cikin babin aqida, sai ka samu a cikin littafin aqida amma sun kawo maganar shafa akan kufi, sai ka rasa alaƙar shafa akan kufi da kuma matsala ta aqida, tunda wannan matsala ce ta furu'a ba ta aqida ba, amma kuma gashi a cikin littafan su na aqida suna ambatan shafa akan kufi kamar yadda Imam Tahawi yake faɗa a cikin aqidar al-aqidatu tahawiyya, yake cewa wa narra al-masha 'ala al-khuffayn, muna kudirci min yadda da shafa akan kufi ba dan komai ba, dan tsaye hannun riga da ɗan bid'a. Idan ɗan bid'a ya saba wa sunna to kai ka fito wajen yayata ta da ainihin baza ta da fito da aiwatar da ita cikin jama'a, saboda su inkarin ya zama shi'ari a gunsu, kai kuma tabbatar da ita sai ya zama maka shi'ari, sai ya zama maka abin da za ka riƙa take da shi, ka riƙa kirari da wannan. To saboda wannan ne suka sa ma abin a cikin babin aqida, dan a rarrabe tsakanin ƴan shi'a waɗanda ba su yarda da wannan ba da kuma ahlus sunna waɗanda suka yarda da wannan, sannan ƴan shi'a ba su da hujja take su yarda da wannan. Akwai hadisi sahihi a cikin Sahih Muslim da Sunan An-Nasa'i daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ja'ala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil mashi 'ala al-kuffayn thalathata ayyamin wa layalihin lil musafir wa yawman wa layla lil muqim. Sayyidina Ali yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sanya mana dangane da shafa akan kufi, ya sanya ma matafiyi kwanaki uku da dararrakin yini uku da dararrakin su, sannan ya sanya wa mazaunin gida yini ɗaya da daransa. Kaga Sayyidina Ali ya tabbatar da wannan. Akwai hadisi sahihi a cikin Sunan Abi Dawud wa ghairihi an Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qala law kana ad-din bil ra'y lakana asfala al-khuff awla bil mashi min a'la walakinni ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu a'lahu. Sayyidina Ali shi da kansa kamar yadda Abu Dawud ya rawaito da kyakkyawar salsala, Sayyidina Ali na cewa da a ce addini da ra'ayi ake yin sa, to da sai mu rika shafar kasan kuffi ba saman ba, da kasan yafi kamata mu rika shafa ba saman ba, sai dai naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana shafar saman kuffin ta ashe kaga sayyidina ali ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kuffinsa ya gama ina ya shafa saman kuffinsa ya ga wannan shine addini saba ma wannan shine bin ra'ayi to kuma yaya wani zai zo ya ce sayyidina ali bai shafa kuffi ba dan haka shi ma bai shafa ba to ka duba shi'a suka kiyarda su yi shafar kuffi yayin da kafar take cikin kuffi lokacin da ake da buƙatar a samu sauki amma idan suka zo alwala kuma sai su shafi kafar ba za su wanke ta ba to wannan zai nuna maka kwakwalwar a birkice take da zarar ta saki sunna sosai kuma gaba ɗaya tunanin mutum sai ya kifi sai ka zama wani kifaffen mutum amma man yamshi mukibban ala wajhi ahda amma man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim saka a kifi suke tafiya saboda haka ga kafar an ba kofin maimakon kuma a wanke tun da an yi inkarin shafar kuma sai a shafa mu kuma muka ce in dai tana buɗe wajibi ka wanke sai suka ce to ba za mu wanke ba shafar za mu yi yana daga cikin ka'idojin mazhabar shi'a idan ɗan shukin suna ba wa ɗan shi'a gama garin ɗan shi'a shawara cewa idan suna garin da babu malami ɗan shi'a suna da kuma buƙatar fatawa a kan addini wato wani abu ya ɗaure musu kai yaya hukuncinsa yake amma kuma ba malamin shi'a da za su tambaya sai suka ce ku je gurin malaman sunna ɗin ku tambaye su duk inda suka ce ku yi sai ku yi akasin haka in sun ce gabas sai ku yi yamma shi ne daidai in sun ce a arewa sai ku kudu in sun ce sama sai ku yi ƙasa in sun ce halal ku ce haram da za ka baya ce halal ne sai su to shi kenan mun bayyana hukuncin haramun kenan wato su har abada suna so a yi hannun riga tsakanin sunna da shi'a kuma sai a zo a ce a haɗa kai to akan mutu ku da kuke so a yi hannun riga hatta a cikin ƙananan abubuwa abinda kuke bawa wato mabiyanku shawara kan cewa duk abin da ya ɗaure musu kai su tuntuɓa da sunna su ji me suke faɗa su kuma su aikata kishiyarsa to hadisai da dama sun zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna tabbatar da mas'al kufayn daga ciki akwai hadisin sa'ad ibn abi waqqas Allah kara masa yadda da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya shafi kuffin sa guda biyu abdullahi dan umar yana wato sanya kara tabbatar da wannan magana abdullahi dan umar sai ya je ya tambayi mahaifinsa umar ya ce kwarai haka yake kaga ya tabbatar da ruwayar sa'ad ta fuskar musaba shi ma ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada dama kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa akan kofi sannan kuma ya kara masa da cewa duk sa'ad da sa'ad ya baka hadisi to kada ma ka je kana tambayar wani Amr ibn Ubayy ad-Damri shi ma ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ganshi yana shafa akan kofinsa biyu Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu شيما يكتوا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه ناكسن شي تارد النبي صلى الله عليه وسلم وتتفيا إن مكتي إتتي غزوة تبوك كما يند ابن بطال يا أنبتا هكذا حديث عوف ابن مالك الأشجعي وانده يكتوا كن سنن أبي داود الترمذي يكتوا سلسلة ده يكتوا منكسن شي تارد النبي صلى الله عليه وسلم أهال تفيا أياك تبوك sai ya umarce mu da mu yi shafa akan kuffi kwana uku da dare rakin su yini uku da dare rakin su ga wanda yake matafiyi sannan kuma dare daya kwa yini daya da dare daya ga wanda yake mazaunin gida haka nan hadisin Safwan ibn Assal wanda shi ma yana cikin sunan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya yake cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna an la nanzi'a khifafana ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم إلا من الجنابة لكن من بول وغائط ونوم منذ صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء ينا أمرت من شيء وكدم شري وتتاكل من منهفي كدم شري تاكل من منهفي ميشا فأكن سقون فانكي أكو يني أكو دادر لكن سقمت فيه يني قداد درنسا قمدو من قدا illa min janaba sai dai idan janaba ce ta faru to a wannan lokacin sai mu cire domin mu yi wanka ba a yin shafar kuffi a wajen wanka wajen da mutum zai dauke alhadathul akbar ba zai shafa kuffi anan ba lakin min nawmin min bawlin wa gha'itin wa naw amma dan bacci ko ga'idi ko ko fitsari dan mutun yayi idan zai saki alwala to ba zai kuma cire kufin sa ba domin ya shafa domin ya wanke kafafuwa sai da ya shafa akai saboda haka shafar kufi yana da sharuɗa kamar yadda hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama suka nuna sharadi na farko ya kasance ya sanya kafa wato ya sanya kufin sa bayan yayi tahara cikakkiya an yalbasa huma wa huwa ala tahara tahara kamila bayan yayi alwala ya gama alwala ya wanke kafar sa yayi komai cikakkiya alwala da aka sani sai kuma ya sa kufin nasa ko ya sa safar sa to duk lokacin da yazo zai yi sake yin alwala bayan waccan ta warware to ba sai ya cire kufin ba ko ya cire safar sai kawai ya yi shafa akan su in yazo gurin shafa din wannan sharadi na farko kenan ya zan ya sanya su bayan yayi tahara kamila sannan na biyu sharadi na biyu an yamsaha huma fi muddati al-mashy ya shafe su a lokacin da aka iyakance masa matafi kwana uku ko dare raki uku a yini uku da dare uku mazaunin gida kuma yini guda da dare guda a cikin wannan muddar da aka iyakance masa a ciki kawai zai yi shafa idan ta kare to sai ya sake alwala cikakkiya ya wanke kafafuwansa ya maida kufin sannan kuma zai kuma ci gaba sai kuma a bashi wani karin lokaci in matafi ne waɗancan lokacin kwana uku in kuma zaunin gida ne kwana ɗaya wannan sharadi na biyu kenan sharadi na uku an yakuna zalika fil hadath al asghar la fil akbar ya zamana a cikin hadath kari kankanin kari ba babban kari ba yayin da ya ba wani ko fitsari ko bacci waɗanda duk suna warware alwala idan ya zo zai sake alwala to babu buƙatar sai ya fito da kafafuwansa daga cikin kofi ko ya cire safa sannan zai wanke su a'a sai ya shafa akan su amma idan janaba ce ta same shi to wannan ba shi da dama yace zai yi shafa akan kofi sai ya cire su ya yi wanka sannan ya maida su sannan kuma idan wani abu ya faru na warware alwala a wannan lokacin kuma yana damar ya shafa sannan abu na uku kada su zama najasa ne a na hudu sharadi na hudu kada su zama kofin ya zama najasa ne ko safar ta zama najasa ce idan aka yi kofi wato mai najasa ko safa kamar wanda zai yi safa misali da alharir safarsa ta zama alharir ce kaga alharir an haramta wa maza amfani da shi a matsayin tufa a matsayin bidat to yayin da mutum zai sa safa ta alhariri haramun ne ya ce zai yi shafa a kansa domin wannan sauki ne aka ba wa mutum idan har aka halatta masa ya yi shafa kuma a kansa kamar an ce ya ci gaba da barin wannan safar a jikinsa ai abinda za a umarce shi gaba ɗaya ya yi yaga sai cire sai ya rabu da ita ba ya ci gaba da shafa a kansa ba waɗannan sharuɗa guda hudu su ne suke da ƙwararren dalilai a cikin hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke nuna haka akwai wasu sharuɗa da wasu suke jinjiyawa saboda cikin littafin fiqhu kamar a ce kada ya zama yagaggi kada kufin ya zama ya yage ko ya zama ya rufe har idan sawu ya rufe mawdu'il fardhi idan ya kasance bai rufe idan sawu ba ko ya zama yagagge ne bai halatta a yi shafa a kansa ba wannan sharadi ba ya da dalili an halatta ma mutane su yi shafa a kan kufi saboda sauƙaƙe musu wahalar cire shi idan ya zama kufin nasa ko safar tashi da yake amfani da ita yau da kullum ya gagge shi kuma bai da kuɗin sayan sabuwa wannan ya gagge yake amfani da ita sai ka haramta masa ruksa sai ka ɗora masa wancan wahala ka ce tunda dai ta yage ko dai ya samu kuɗi ya sake wuta in yana so ya shafa ko kuma ainihin ya dinga cire ta duk sanda zai alwala ya wanke kafarsa kaga anan an dora masa wani gwale saboda kawai ba da kuɗin sayan sabuwar safa wannan sharadi da a ce gaskiya ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa sahabbansa su saboda galibin sahabbai fuqara'u ne akasarin sahabbai fuqara'u ne masu kuɗin cikinsu su ne kaɗan amma mafiya yawancinsu fuqara'u ne suna fama da talauci kakku manta har sai da ta kai manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya gaya wa mata idan an yi ruku'u kada su dagu har sai maza sun dagu ba dan kowa saboda akwai waɗanda kayayyakin da suke sanye da su a fakkwashe fiki za a ga al'aurar su yayin da suke ruku to wanda bai da kuɗin da zai suturce al'aurar sa cikakkiyar suturcewa za ka yi masa magana kofi a ce a sai ya sai sababbin kofi ya sa sannan zai samu wannan sauki babu shakka wannan wannan wadannan mutane abinda za mu fahimta daga sirar su mutane ne wadanda suke yawo da fufukan su wanda suka yayyage tunda hatta su kada za su rufa auren su ai yayyage take sannan kuma garin Madina idan ba ga wanda duk ya sani ya san garin Madina gari ne mai duwatsu su ba gari ne wanda yake yashi ba da zaka ce za a yi ta tafiya da kufi a cikin sa ba tare da ya yage da sauri ba a gari ne mai duwatsu tasa kufi akan duwatsu wanda zai sa ya yage da wuri to ashe kenan zai zama yawancin kufin su a yage ka duba zatun riqa wannan yaki da akai da kace masa zatun riqa saboda yawancin su duk kufin su sai da yayyage saboda tattaka kata da tattaka ne to kaga amma duk da haka ba a samu wani hadisi kwaya ɗaya tal da yake cewa sharadi ne idan kufin ku ya yage ka ku yi shafa a kansa ba a samu wannan ba inda kuwa sharadi ne ya kamata a yi musu bayani saboda yadda zamantakewar su take zamani na talauci na babu amma ba mu samu wannan bayani ba wanda yake nuna muka cewa wannan ba sharadi bane kuma sauki idan ya zo yana ga mai kowa da kowa ne duk wanda ya cancanci wannan sauki ba sauki bane na masu akwai na masu wadata amma shi talaka a ce ba shi da wannan sauki a saboda ka wannan sharadi ba shi da dalili Ibn Taymiyyah yayi maganar wannan a cikin fatawansa a gurare da daban-daban sai abin da ya shafi at-tawqit lokacin da ya kamata a yi shafa a ciki hadisi na Safwan ibn Affan da hadisin Ali ibn Abi Talib duk sun bayyana lokacin mutumin da yake matafi an ba shi yini uku da dararrakin su mutumin da yake mazaunin gida kuma an ba shi sauƙin shafa akan kuffi ko akan safarsa da kuffi da safa duk hukuncin su guda dukkan su kuma sun zo a cikin hadisai na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama hadisin Thauban da hadisin Abu Musa al-Ash'ari duk da cewa akwai magana akan isnadin sa sai dai hadisin Thauban yana karfafa sa da hadisin Mughira ibn Shu'bah wanda yake cewa yaga annabi sallallahu alaihi wa sallama masaha ala al-suffaini wa anna alayhi saboda haka da takalma wanda suke na fata da kuffi da safa duk waɗanda suke suna ana wato me yake ce masa sinke ko yawa sinke to dukkan su ya halatta mutum ya yi shafa a kansa idan mutum matafiye ne ga lokacin da aka bashi salasatu ayyam wa layalihinna mazaunin gida kuma ga lokacin da aka bashi yawman wa laylatan malamai sabanin da suke yi yaushe lokacin yake farawa yaushe yake karewa wasu sai su ce mazaunin gida an bashi shafa akan kuffi tsawon fara libya wato sallo libya ya yi shafa ya magarba ya yi shafa ya isha ya shafa asuba in ya gama biyar din nan ya gama idan matafiye ne kuma salloli 15 tunda kwana uku ne haka suka iyakance abin da salloli amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba da salloli ya iyakance su ba yawman wa laylatan thalathata ayyam wa layalihinna ashe kaga wannan magana bata jingina da wannan hadisi ba ko kusa wasu suka ce za a fara lissafi da zarar ya sa kukkuf ko bai shafa ba da zarar ya fa to lokacin za a fara lissafa masa ba ka idan kai alwala a zahar ka sa kufi to an fara lissafa maka kenan ko kai shafar ko baka yi shafar ba sai ka da zarar wata azahar din ta zagayo shi kenan ko da baka yi shafar ba da a ce za ka rike alwala ka ta azahar din nan ka ga baka yi shafar ko ɗaya ba to shi kenan sai ka kuma cire su ka sake alwala idan har kana neman wani ƙarin lokaci in kana mazaunin gida wasu suka ce a'a daga lokacin da ya yi kari ya yi shafa ma'ana ya yi alwala da azahar ya yi sallar la'asar da ita ya yi sallar magarba da ita ya yi sallar isha'i da ita idan mai riƙe alwala ne ya yi waɗannan salloli da ita sai ya kwanta bacci ya tashi da asuba kaga zai buƙaci sake alwala to sai ya yi shafa to daga lokacin ne za a fara lissafa masa don haka kaga kenan sai wannan sallar ta zagayo sai asuba ta yi ta biyu ta zabe sannan lokacinsa ya kare idan mazaunin gidan ne. An gane ku? Ma'ana daga lokacin da ya yi kari ya yi shafa. Saboda haka da za a kaddara ya yi kwana wato biyu ma da alwalarsa ta farko bai karya ta ba. A kaddara zai iya rike alwalar ya yi kwana biyu bai yi bacci ba bai yi komai ba bai karya ta ba sai ta karye bayan kwana biyu sai ya yi shafa. To sai ya kuma yin kwana biyu. Ba za a ce ai ya yi kwana biyu ba saboda haka sai ya kira hukunsa. A'a. Saboda haka daga lokacin da ya yi shafar. An gane? Daga lokacin ake lissafa masa. Wasu suka ce daga lokacin da ya yi kari ko bai yi shafa ba. Don haka idan ya yi alwala azhar, ya yi sallar azhar da ita sai ya yi kari a lokacin bayan azhar. Yana gama azhar sai ya yi kari kuma. Alwalarsa sai ta warware. To kaga za a fara masa lissafi daga azhar kenan. In wata azhar din ta zagayo shikenan lokacinsa ya kare. Kaga mai cewa shafa zai ce sai la'asar ta yi in zai yi alwala ya yi shafa a kansu. Kaga daga nan lissafinsa zai sai ce sai wata la'asar din ta zagayo. Amma wanda zai ce daga karin ne to kaga daga azhar din za a fara lissafi. Amma yadda za mu ga a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama maganar shafa suke. Masaha ala al-kufayni daga al-mashu din ne. An jingina aikin ne zuwa ga mashu. Mashu shi ne aikin da aka faɗa. Don haka sai ya zama shi ne abin da za a yi izina da shi wajen lissafi. Ba a ce kari ba. Abin da aka ambata shi ne shafar. Don haka ya zama shi ne abin izina. Wannan shi ne zafin da dama daga cikin malamai irin su Imam Nawawi, Ibn Hazm, har ma daga cikin malamanmu na wannan ƙarnin irin su Isaimi, irin su Sheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Ko rahimahumallahu ta'ala. Wannan shi ne zaɓin. Don haka yayin da mutum ya yi alwala ya sa kufi bayan ya gama alwala to ba daga lokacin ne za a fara lissafin yini ɗaya da kwanan ba sai ya yi kari ya buƙaci sake alwala to kaga a lokacin zai yi shafa in ya yi shafa to daga lokacin kuma za a bashi ainihin yini ɗaya da ainihin kwana abin nan yini ɗaya da dare guda idan ya zama mazaunin gida ne idan kuma tafi ne shi kuma za a bashi yini uku da kwana da dare rikin uku shi ma za a ɗauka daga wannan lokacin ne. Wannan shi ne abin da ya fi rinjaye cikin maganganun malamai dangane da yaushe ne shafar take farawa ko muddar shafar take farawa kuma yaushe ne take karewa. Sai maganar yaya ake yin ta. Ya ake shafar? Zan suka ce a shafi ƙasa da sama. A shafi ƙasa da sama. Wasu kuma suka ce a sama za a shafa, wanda kuma wannan shi ne ya tabbata. Hadisin Mughira, masaha ala al-kufaini. Hadisin Amr ibn Umayya, masaha ala al-kufaini. Wa ala harfu isti'la. Yana nufin sama ko ƙasa? Sama. Hadisin Ali ibn Abi Talib ya ma fito ɗaruɗuru shi law kana ad-din bil ra'i la kana asfala al-khuff awla bil mas min a'la walakinni ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu a'lahu. Da a ce addini da ra'ayi ake yin sa, wato da tsantsar da tsurar kwakwalwa da tunani ake addini, to da sai a shafi ƙasan kuffi shi yafi sama da a shafi saman sa. Yace amma abinda na ga manzo sallallahu alayhi wa sallam yayi shine ya shafi saman kuffin sa. To yayin da zaka shafi saman kuffi din nan zaka shafe shi da hannayenka, naga kafar dama ka shafe ta da hannun dama, kafar hagu ka shafe ta da hannun hagu. To zaka shafa gaba ɗaya ne lokaci guda ko sai ka shafa dama ka gama sannan kuma ka shafa hagu ka gama? Lokaci guda zaka sa dama akan kafar dama, hagu akan kafar hagu, ka ja saman kafar taka, ko kuwa sai ka ja dama akan dama ka gama sannan ka ja hagu akan kafar hagu, wanne ne daidai? Wasu suka ce a fara da dama saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da alwala idza tawadda'tum fabda'u bi bayaninikum. Amma wannan alwala ce? Wasu suka ce ka fara da dama sannan ka fara da hagu. Amma hadisai abinda suke cewa masaha ala kuffaini, ya shafi kuffansa guda biyu, ba sa nuna ya shafa wannan babu inda hadisi yazo ya nuna cewa kamar alwala, kaga alwala hadisai sun zo sun bayyana cewa ya fara da wannan sannan yayi wannan, amma duk hadisan shafar kufi zaka ga yamsahu ala himamati wa khuffaihi, masaha ala khuffaihi, idza tawadda'a wa masaha ala khuffaihi, haka zaka ta samu babu fagada ayyun da fa masaha thumma sannad al yusra, babu wannan. Shi yasa wasu ke ganin shafar zaka yi ta lokaci guda in kana so ka dabbaka wannan sunna din, shine ka shafa wato da hannun dama ka shafa kafar dama, hannun hagu ka shafa kafar hagu, kuma a lokaci guda ka shafa bayan kafar taka, babu bukatar sai ka zazzagaya har can wato dunduniya, wasu da shafa har dunduniya, ina ka ce da dunduniya ta jawo zuwa karshen abin nan kaurinka, daidai mafarar kaurinka shikenan ka gama shafa akan kofi, abun ba wani kayan gabas bane, ba wani aiki bane, bare har kaga ana ta wahalarwa har kaga wasu sai an zaunar da kai an bai koma kafa a ce to dora hannun daya a kasa, dora a sama, sai sai ta jawo kadan ka dinga bi, to kaga sai kaga ce ka addini da wahala, wani ma dalilin haka sai ce kai to wanke mana huta, wannan duk sai ki irin wannan, har ma a ce in jaraba za a yi ka faɗi jaraba baka iya shafar kofi ba, to ba haka abin yake ba, babu wata sunnar da suke nuna ka sa hannunka ɗaya a ƙasa ka sa ɗaya a sama, wannan duk bai inganta ba, abin da yake akwai shine ka sa yatsunka kawai ka shafa saman kofin ka ta gama, wanda duk yace maka ba daidai kai ba ya kawo hujja, eh sai an kasanta maka ba za ka iya sa hannunka ka shafa saman kafarka ba, sama ba gefe ba, ko kai ma sai mun sa ɗaya kamar kayi saiki, to abin duk ba kayan gabas ba ne, addini duk ba ya da wannan wahalhalin, wanda duk ka ga ana ta wai ana nuna masa ya zai tsaifa hannu kai ta famar wahala sai kayi a ce dawo ba haka ne ba, sai kayi a dawo ba haka ne ba, sai mama ka ga ana wani saitin yan yatsu an jajjera su kada wani ya zo ba kada wani ya fito, sai ka tafi a ce dawo ba haka bane, ka juya ka malwada kai waye, wannan duk ba addini bane, addini yana da sauki da an nuna maka kada farko sai ka yaro karami da ya gani shikenan ya fahimta, a ya shafi kuskunta da safa da kuffi da sauciki duk ɗaya ne, duk ɗaya ne, ko duk abin da zai rufe kafa, ko da a ce mutum zai samu bandeji ka nannaɗe kafa ka da shi, ka nannaɗe dama da hagu saboda kana tsananin jin sanyi kuma ba ka da kuɗin safa, amma kana da abin da aka nade kafafuwanka, hukuncin ɗaya ne, duk wannan al-hawa'il. Shi yasa yazo a wani hadisi a raqasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an namsaha ala al-asa'ib wat-tasakhin, at-tasakhin wasu malamai suka fassara shi al-khifaf kuffi, amma at-tasakhin la wahida lahu bil lafzihi wa huwa kullu ma yusakhkhanu bihi al-qadam, duk abinda za a duma ma kafa da shi sunan shi tasakhin, annabi ya yi umarni ya ba da dama ya ba da sauki a yi shafa a kansa, duk abinda za ka rufe kafarka don ka samu tuni annabi ya ba da rahusa ta cewa za ka iya shafa a kansa, shi ne ma'anar tasakhin. A'a, in ka yi shafar kufi ko ka shafa takalmi ko ka shafa safa sai kuma ka cire alwalarka ta warware, wasu ka ce ta warware, amma menene dalilin tawarware din, an baka dama akan kai haka tahara ce dan menene za a ce in kai shafa in ka cire tawarware, me hujjar cewa tawarware, yanzu idan nayi alwala nayi shafa akan sumata sai kuma naje nayi aske sumar alwalar ta kare, amma ai sumar da na shafa ta tafi, to haka shi ma kofi dan ka cire shi alwalar ka ba tawarware ba, wasu suna cewa wai tawarware alwala, amma babu hujjar da take nuna haka, kamar mutum ne yayi ainihin shafa a kansa bayan ya yi alwala ya yi shafa a kansa kuma ya je ya yi aski a yi masa talliya a washe su ma gaba daya sai kyalbin nan gaba kansa kawai walƙiyarki, in ya zo aka aski kira sallah sai a ce kai kai ina sumar da ka shafa, babu idan ne ka sake alwala sai ya zama talliya ma tana daga cikin nawaitin wudu'i, ke abubuwan da suke warware alwala wa talliya da talliya. To haka nan kira kofi baya warware baya warware alwala inda mutum zai yi alwala ya sa kofin sa zai yi alwala ya sa kofin sa sannan kuma ya kire yayi shafa akan su bayan ya buƙaci saki alwala abin nan sannan yayi shafa akan su bayan ya buƙaci saki alwala sai kuma tafiya ta kama shi shin zai yi lissafi da wancan lissafin na farko ko ko zai dawo hukuncin sa hukuncin matafiyi ne ya sa kofin sa a gida ya fara shafa a gida kaga ɗan awanni suka rage masa lokacin da aka bashi ya kare iya tayin din zai kare to sai ya yi tafiya to shin wannan iya tayin nan zai koma na matafi ko ko a'a sai ya gama na zaman gida ya cire ya yi alwala sannan yanzu zai samu na matafi ya zama ya koma na matafi kuma an gane ku daga wannan lokacin hukuncin sa ya zama nan sai ya kwana uku dare raki uku idan matafi ne ya fara sai ya dawo gida yaya zai ce yana nan hukuncin sa yanzu tunda ya dawo gida ya rikide kuma ya zama dan gida sai kwana daya kai ni daya an gane ku hukuncin sai ya dawo dan gida kwana ɗaya da yini ɗaya ko da a can ya fara shafar ko da ya yi kwana ɗaya a can in ya zo gida ba zai ce ai na yi kwana ɗaya shi kenan ba a'a yanzu hukuncinsa ya dawo kamar sabo sai ya kwana ɗaya ya abin nan idan mutum kamar a harisun mubira da yake cewa da a huma fa inni adkhaltuhuma zahirataini fa masaha alaihima yana nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da ya wanke kafafuwansa a alwala sannan ya sanya kuffinsa saboda ya ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma zahiratayn to da mutum ya zo zai yi alwala sai ya wanke kafa daya sai ya sa mata safa bai wanke daya ba tukunna sai da ya gama sa safar sai kuma ya wanke daya sai ya sa mata ita kuma shin ya sanya safar sa bayan dahara kamila zai yi shafa ko ba zai shafa ba wasu suka ce ba zai yi ba saboda ba ke da fa inni adkhaltuhuma zahira sayni ma'ana sai da ya gama alwala sannan ya sa wasu suka ce a'a wannan zafin kai ne dan ya sanya daya sannan ya wanke ya sanya daya wannan duk hukuncin sa dai ba za a ce sai idan ya gama kwata kwata sannan ya sa ba wannan kuma yana da wato wujaha ta nazar duk da wasu suna ganin ihtiyati ne kamar Sheikh Ibn Baz yana ganin ya fi wato zama dan dai fita daga sabani ka bari ka gama alwalar gaba ɗaya ka sa ka fita daga sabani da rudani za mu ga hadisin Amr ibn Umayyah al-Dhamri ya ambaci al-mashu ala al-imama wal quffain ya ambaci shafa akan rawani wanda shi ina jin ya gabata ko mun yi magana akan shafa akan rawani annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shafa akan rawaninsa daga mutum zai iya shafa akan rawaninsa zai iya na farko shafa akan sa idan babu komai akan babu rawanin ko ya shafa akan rawaninsa ko kuma yayi shafa akan makwarkwadar sa sannan kuma ya kara shi da rawaninsa wato sifa ce ta shafar kai guda uku ko dai shafa akan shi kansa wato akan kai din akan suma ba rawani ko kuma inda rawani ai shafa tun daga farko karshe akan rawani din in kuma ya zan wani bangare na kan naka abu da yake ko ma ba abu da yake ba kaga dama sai ka sabu da hannunka ka shafa makwarkwadar kanka sannan kuma ka kare sauran shafan akan rawaninka wannan duk ya tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama dan kwalin mata da za su daure kansu da shi dan kwali shi ma yana da hukuncin ainihin rawani daka dan mace ta daura dan kwali akan ta daure shi ba wanda ba gele ba da zata yafa dan kwali zata daure ta sanan ta daure ko ta daura ta baya idan ya kama kanta to ita ma wannan da ta yi shafa akan ta ba laifi dai ba wannan ya tabbata daga wani bangare ba'arin matan annabi sallallahu alaihi wasallam na tsamanin ummu salama ce ta kasance tana wannan ba za ka yi shafa akan hula ba sai dai idan irin hulan nan ce ta sanyi wacce za ka rufe kan gaba ɗaya ka ɗaure ta a nan wannan za ka iya shafa a kanta amma hula irin wannan tamu don ka ga babu wani a wahala ba za ka yi shafa a kansa ba ina ga zamu dakata anan saboda yau ina cikin gajiya kadan da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan satin mun yi magana akan abin da ya shafi aske abin nan sadaka da abin da aka aske na gashin jaririya ko jariri wanda nace ban ga dalilin mu za ka ambatar da dalilin amma wanda ya samu ya kawo mana malam sani al-rahma ya samu wani hadisi a cikin wani littafi da ya karanta wanda Imam Ahmad ya rawaito a wannan babu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa Fatima ta yi sadaka da aske kan Hassan abin nan Hassan ne ko Hussein ne da ta haifa sannan kuma ta yi sadaka da kwatankwacin nauyin wannan gashin a kwatankwacin nauyin sa na azurfa ba dinare ba na azurfa. To hadisin na ganshi a cikin banda ma musnad Imam Abanda musnad Imam Ahmad akwai shi a cikin Sunan Tirmidhi duk da cewa akwai magana akan isnadin sa. Ga wannan shi ma ya kawo hadisi na Tabarani al-Awsat da Bazzar a cikin Dawa'id daga Yahya ibn Bukayr qala haddathana ibn Lahiya an Umarah ibn Aruba an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi halq ra's al-Hasan wal Husayn yawm tabi'ihima fa huliqa wa tusaddiqa bi waznihi siddatan. Duk da shi ma wannan sanadin akwai magana a kansa domin ibn Lahiya ga waɗanda duk suka san ilimin hadisi Ibn Lahiya ya samu matsala haddasa yana da rikici wajen hadisinsa saboda haka maganar shi haisa bi da yake cewa isnaduhu hasan ba daidai bane isnaduhu dai ba hasan bane to amma Albani ya harhaɗa turukin ya ce za su iya tasar juna idan aka hada da'ifi da da'ifi da da'ifi aka hada su aka dunkule su to za su iya tashin juna su zama hasan da gairihi. To karkashin wannan ka'ida din a iya cewa babu komai dan an yi saboda hadisin ya zama hasanun da gairihi duk da cewa a ɗaiɗai kun hanyoyinsa akwai matsala. Don haka al'amarin yana da sauki kenan mutum zai iya bada gwargwadon awon wannan suma ya yi sadaka da fidda shine ita ce abin nan azurfa ba dinare ba sannan kuma wannan ba wajibi ba ne ko da mutum da zai iya bai samu dama ba babu komai. Akwai ruwayoyi da suka zo da dinare wannan bai inganta ba wannan ba ta inganta ba kwata-kwata. Shi dai hadisin fidda duk inda na ga hadisin fidda yake cewa akwai ruwaya da ta ce waraq amma wannan ruwaya ba ta inganta ba abin nan ba waraq ba kai zahab don waraq shi ne fidda din. Wannan kuma yana cewa don Allah ina so a fassara mun wannan hadisin kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ila hunain wa nahnu hudathau ahadin bil kufr walil mushrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha asbihatahum yuqalu laha dhatu anwar فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. تو دبا قال الشيء حديث با حديث من يا انغانت حديث ابو داود يا رويتو شي دغا واقد ابو واقد بن الليثي يكي تيوا من فتا تاره ده النبي صلى الله عليه وسلم زام تفي ياكن حنين ا لوكتين بامو دادي ده برن كافرشي با واتو بامو دادي ده شغا مسلمشي با سي موكا سامو mushrikai suna da wata itaciya ta magariya da suke dukufa wajen bautata mata suna tabarruki da ita neman albarka da ita suna kuma rataye makamansu a jikinta da niyyar ta sa musu albarka su samu nasarar yaki. Saboda haka wannan bishiyar ake ce mata zatu anwa wato ma'abociyar ababen da ake ratayewa a jikinta. Yace sai mu ma muka zo za mu wuce wata magariya itaciyar magariya yace sai muka ce ya rasulullah mu ma samu mana itace da zamu karate bakaman mu muna tabarruki da ita kamar yanda abokan gaban mu suke da irin ta. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi laqad innaha sanan laqad qultum kama qala ashabu musa li musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun. Yace hakika wannan sune hanyoyin da ake fada za ku bi na Yahudi da Nasara. Hanyoyin da aka ce za ku bi na Yahudi da Nasara wannan sune. Kun fadi irin abinda mutanen Annabi Musa suka gaya masa, cewa mu ma ka samo mana abin bautawa ba Allah ba, kamar yanda abokan gabanmu suke da wani abin bauta. Annabi Musa ya ce ku dai mutane ne jahilai waɗanda ba ku da fahimta. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu cewa wannan magana da suke faɗa a saman musu itaciya da za su rika tabarruki da ita, daidai yake ka ce a samo maka abin bauta ba Allah ba, kaga wannan kafirci ne. To amma saboda jahilci suka yi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kun kafirta ba, bai ce ku dawo ku sake kalmar shahada ba, ku jaddada musulincinku, bai gaya musu haka ba, saboda ya san bisa rashin sani ne suka yi wannan kalma ta kafirci. Don haka duk wani wanda zai yi kalmar kafirci bai sani ba, ko ya aikata aikin kafirci bisa jahilci da rashin sani, saboda ko dai inda yake babu ilimi ko kuma bai daɗe da shiga musulunci ba, to wannan sai dai a karantar da shi a gaya masa abinda kai din nan kafirci ne, kada ka sake irinsa. A karantar da shi, amma ba kafirta shi za a yi ba a ce ya bar musulunci. Idan ka je ƙauyuka za ka rika ganin abubuwa na kafirci iri-iri, wanda a zahirinsu kafirci ne ƙarara, amma wannan ba zai sa ka kafirta ƙauyawa ba. Sai dai ka karantar da su, ka ilmantar da su. Wanda ya ci gaba da yin abin da yake yi bayan ya ilimta, ya fahimci cewa ba daidai yake yi ba, to wannan shi ne hukuncin Allah yake gaskata a kansa. Wama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Ubangiji baya kama mutane da laifin bata bayan ya shuje su har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guda, sai ku guji kaza ku guji kaza, in sun ki bi kuma daga lokacin da za a kama su da laifin sun bata. Saboda wannan shine abin da wannan hadisi yake nunawa. Gaskiya ne wai Annabi ya ce mu mutane ne da ba ma cin abinci sai mun ji yunwa, kuma ba ma shan magani sai ba mu da lafiya. Kuma menene alakar wannan magana da rigakafi idan magana ta inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, gare da kace idan ta inganta? Saboda haka kai to gaciya bata inganta ba. Don haka maganar rigakafi tana nan, kana iya yin rigakafi. Duk addu'o'i da muke yi rigakafi ne. Duk addu'a ya Ubangiji kada ka jarrabe mu da kaza, ya tsaka saukan mana kaza, duk rigakafi. Da fatan Allah madaukakin sarki zai ba mu dacewa a cikin abin da muka faɗa, abin da muka yi na kuskure Ubangiji ya ganar da mu. Sati mai zuwa babu karatu, sai sati na sama insha Allah. Litinin muna da karatu, amma Asabar mai zuwa babu karatu.